İstasyon Türkiye.
Sasha Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyen na da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 3 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masharhanta a kasar Ghana ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan sakamakon matakin da kungiyar ECOWAS take za ta dauka a Niger idan sojojin da suka yi juyin mulki ba su mai da mulki ga farar hula ba, ko da yake wasu na cewa akwai abin dubawa a lamarin.
Mafiyar shan siyasa ba su yi da mafiyar su adalci. Rashin adalci shi ke kawo wanga ire-iren bacin kurkuku da ke zuwa ga. Shi yasa ECOWAS abin da ya kamata su juya ne ba duk kasan da bai tafiyar da mutane kasan shi yadda ya kamata. Ya kamata zona shi su yake shi a guji irin sinan kunga.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji yadda wasu 'yan jamhuriyar Niger suka kuka akan yadda matakin katsewa Niger wutar lantarki da gwamnatin Najeriya ta yi ya shafi harkokinsu. Kamar kowace ranar Alhamis a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Muni Barma ya shirya zai kuma gabatar. Sannan za mu kawo muku sharhin jaridan kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ido sosai kan juyin mulkin da aka yi a kasar jamhuriyar Niger a daidai lokacin da ofishin jakadancin Amurka ke shirin kwashe wasu ma'aikata daga kasar da ke yammacin Afirka, yayin da masu yunkurin juyin mulki ke kallon wa'adin ranar Lahadi domin maido da hambararren shugaban da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya. Manazarta na cewa Moscow da Beijing suna sa ido kan yamai tare da neman damar faɗaɗa tasirinsu. Muna kallon wannan lamari sosai da sosai, kuma ba mu kai ga yanke wata shawara ba, amma tabbas za mu shiga ka'in da na'in domin tantance taimakon da za mu bayar, kamar yadda John Kirby, daraktan yaɗa labarai da sadarwa na Majalisar Taron Ƙasa, ya shaida wa manema labarai a wannan makon. Juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar a makon jiya ya bi sahun juye-juyen mulki na baya-bayan nan da aka yi a kasashen Mali da Guinea da Burkina Faso, inda wasu gungun jami'an soji da suka nuna rashin jin daɗinsu kan matsalar tsaro da rashin shugabanci na gari suka kame shugaban ƙasar, suka mamaye kafofin watsa labarai tare da ayyana kansu a matsayin suke riƙe da madafun iko. Jami'an tsaron ƙasar Kamaru sun ce sun sami damar kama wasu manyan dilolin miyagun ƙwayoyi a biranen Yaounde da Douala, kamar yadda wakiliyarmu Maimunatu Sadu ta bayyana mana.
Mafi akasarin su matasa ne, amma dai an yi nasarar saka hannu ga diga-digan waɗanda suka buɗe kasuwanci a idon jama'a, inda Laftanar Jedo ne kawo kuma shugaban ofishin bincike ta fannin tsaro na birnin Yaounde babban birnin Kamaru ya yi bayani kamar haka.
Sid Mashe
ya buɗe kasuwanci ne a gidan iyayen Ngita, wanda kawai yanzu haka yana tsare a gidan yarin Kundinji, amma sai ya bar ragamar a hannun Kulik wanda ke saida miyagun ƙwayoyi a idon jama'a. Kantona shi ne babban gungun ɗin da yake tare da wasu dilar birnin Douala da wajen ƙasa. Muci karo da wani matashi mai suna Belmion, wanda shi ma ya kasance tsohon ɗan shaye-shaye ne da ke shiga saƙo da lungu domin samun matasa masu shaye-shaye don wayar musu da kai dangane da wannan shaye-shayen da suke yi, inda ya ba da shawarwari kamar haka: a ba su kulawa, haƙuri da su, ba hukunta su, in giza gwamnati ta buɗe asibitoci domin horas da likitoci da za su kula da su.
Maimunatu Sadu kenan. To makonni gabanin taron kolin Amurka da Japan da Koriya ta Kudu da aka shirya gudanarwa a Amurka, Beijing na kokarin kara cuɗanya da makwabta biyu na yankin Asiya. Masana sun ce matakin na da nasaba da kokarin da Beijing ke yi na ƙarfafa alaƙa da Koriya ta Arewa da Rasha. Ministan harkokin wajen Japan Yoshimasa Hayashi ya bayyana shirin na kasar China a wani taron kara wa juna sani da aka yi wa kafofin watsa labaran kasar Japan a makon da ya gabata. Yana mai cewa babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi ya bada shawarar gudanar da tarukan tattaunawa mai zurfi tare da Seoul da Tokyo da alama shawarwarin na da manufar gurgunta dangantakar da ke tsakanin Amurka da manyan kawayen nata biyu wanda suka sha alwashin gaggauta haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki bayan tarukan koli biyu a wannan shekara. A watan Mayu ne shugaban Amurka Joe Biden ya gayyaci shugaban kasar Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol da Prime Minister Japan Fumio Kishida.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da sojojin yankin yammacin Afirka a ƙarƙashin ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS suka ce suna cikin shirin kota kwana da nufin afkawa ta kwarorinsu na Niger, muddin sojojin da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum basu mayar da mulki ga farar hula ba. Masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna akan sakamakon wannan mataki da ECOWAS ta ce za ta ɗauka. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
An shafe fiye da mako ɗaya kenan da sojoji karkashin jagorancin babban komandan rundunar kare lafiyar shugaban kasar Niger General Abdulrahman Tchiani suka sanar da kifar da gonatin Bazoum, kuma yanzu haka dai suna ci gaba da yin garkuwa da shi tare da wasu kusoshin gonatin jam'iyyar PNDS tarayya a kasar. Matakin da kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma wato ECOWAS sai Allah wadai tare da sanar da baiwa sojojin wa'adin sati ɗaya cur da su mai da mulkin Niger ga farar hula ko kuma su dandani kodarsu. Wannan mataki da kungiyar ta ECOWAS take shirin ɗauka na kaddamar da yaki akan sojojin ya janyo cece kuce tsakanin masu sharhi a Ghana, inda wasu ke ganin matakin soja zai janyo babban matsala musamman na tsaro a yankin. Kazalika wasu kuma na ganin matakin ECOWAS ma shi ne mafi a'ala. Adib Sani mai sharhi kan harkan tsaron ciki da wajen Ghana na ganin kamata ya da kungiyar ta janye matakin da take shirin ɗauka sabida yi wuyan gaske da ta yi nasara a Niger.
In aka yi wannan intervention ya ba samu na sub-region, because yanzu yaki ba batun bakwai ko wata ko shekara ba ne, it takes forever. E rinka duba girman Niger ma ba wasa ba ne. Kuma already ma akwai sojojin France da America, they are fighting jihadism daga wajen sun kasa har yau. Wani shekara haka an kashe sojojin America daga wajen, it became a big political issue daga US. Okay, so it's not going to be simplistic. Shi yasa na ce juma ayi magana mun ga babatun yaki bane.
Shi kuwa Umar Sanda Ahmad tsohon shugaban wani sashi ne a dakarun soja ta kasar Ghana ya ce fargabar su duk shine ta'addanci fa zai iya samun gindin zama a yankin yammacin Afirka muddin ECOWAS bata janye wannan mataki da take shirin dauka ba.
Akwai yanki habi wanda suke tafiya da ta'addanci suna nan suna saukowa ga yan Wagner forces kuma suna wuri za su shiga da shi wata Afirka ta wani kuskuri ta shigo da karfin soja abin ya kawo damuwa kwarai. Wannan ne abin da nake shoro.
Sai dai wasu kuwa na ganin matakin kungiyar ECOWAS din nan ai shine abin da zai zamo izina ga sauran kasashe masu sha'awar yin juyin mulki, inji Musa Sharif Nuhu na layi tsohon jakadan Ghana a kasar Guinea.
In dai an ya zamu sojoji na Amurka ta yamma gaba da su hada kai kaman kan da aka yi ba jami'an aka taru aka masa taron dangi Senegal ba kawai lokacin don Gambia kaman tana cikin tubin Senegal ne. So sojojin Gambia Senegal ba kawai lokacin kaman bai ayyaya ne ya gudu ya tafi yasa haka. Wannan ma na gwamnatin Bazoum da aka hambara inda sojoji za su haɗu gaba ɗaya ga Najeriya ga Ghana ga Cote d'Ivoire duka suka haɗu gaba ɗaya zanen kuma ga takunkumi da baza. To ina ganin kaman wannan za a ci ma nasara wannan abu ma su ci ma nasara zai zama wa'azi ga dukkan wani soja da yake son ya yi juyin mulki nan gaba domin ba za a yarda masa ba.
Ko ya al'umman yankin Afirka ta yamma suka ji da wannan mataki?
Muhammad Abdullah, wanga al'amura da ke faruwa ba abu ne da muke jin dadi ba ko mu ce za mu ji dadi da ECOWAS suka dauka, saboda shi abun rayuwan ga an san farkon shi ba san karshen shi ba. Duk kuma duk abin da ya shafi Niger ya shafi Najeriya, saboda gaskiya ni dan Najeriya ne mazaunin Ghana, gaskiya ni bana goyon bayan haka.
Mufta Muhammad, mafi wancan siyasa ba su yi da mabiyan su adalci, rashin adalci shi ke kawo wanga ire-iren bacin kukuku da ke zuwa ga shi. Yasa ECOWAS abin da ya kamata su duba ne ba duk kasan da bai tafiyar da mutane kasan shi yadda ya kamata, shi ya kamata ya zauna da shi su yake shi a guji rin sinif sinan ko
kunga sai dai kungiyar kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta tura tawaga zuwa Niger a kokarin ta da neman tabbatar da cewa kasar ta dawo kan turbar demokradiya tuni ko manyan sojoji daga kasashen Afirka ta yamma suka fara wani taro a jiya Laraba a birnin Abuja tarayyar Najeriya domin fayyace matakin da za su dauka wajen kaddamar da farmaki domin dawo da Muhammad Bazoum kan mukamin sa da zarar bukatun hakan ta taso Hamza Adam muryar Amerika daga Kumasi Ghana
A gaida Hamza Adam shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC To yanzu kuma ga karshen labaran duniya
Iran ta rataye wasu ƴan tsiraro ƴan kabilar Baloch su 11 bisa tuhume-tuhume cikin sa'o'i 48 a cewar wata kungiya mai zaman kanta a yau Laraba lamarin da ke kara ruruta wutar fargabar cewa ana ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa ga al'ummar kasar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Iran mai cibiya a kasar Norway ta bayyana cewa an rataye ƴan kabilar Baloch har wato ƴan kasar Iran har guda 9 da wasu ƴan kabilar ta Baloch ƴan kasar Afghanistan da ke makwabtaka da kasar su biyu daga safiyar Lahadi zuwa safiyar Talata kungiyar ta kara da cewa ta sami jumlar hukuncin kisa 61 da aka zartar da fadin kasar ta Iran a cikin watan Yuli yayin da Iran ke ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa wanda ya zuwa yanzu kasar ta kashe mutane 423 a bana Masu fafutuka na zargin Iran da yin amfani da hukuncin kisa din domin yada tsoro a ko'ina a cikin al'ummar kasar sakamakon zanga-zangar da ta barke a watan Satumban da ya gabata kan mutuwar Mahsa Amini yar shekaru 22 an tsare matar yar asalin kasar Iran daga kabilar Kurdawa bisa zargin ta saba wa tsauraran ka'idodin sanya tufafi na mata na jamhuriyar ta musulunci Tuhuma mai cike da tarihi da ake yi wa tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump da hada baki domin sauya sakamakon zaben shugaban kasar na shekara ta 2020 ta zarge Trump da mashawartansa da kitsa wani gagarumin shiri na lalata ayyukan yankunan zabe wato Electoral College a turanci daya daga cikin abubuwan da ba a cika fahimta ba a tsarin zaben Amurka Tuhumar da aka fitar a ranar Talata ta zarge Trump da neman haifar da rudani dangane da sakamakon zaben da ya sha kai a hannun shugaba Joe Biden ta hanyar sa wasu mutane a jihohi 7 aika sakamakon zabe na bogi ga majalisar dokoki a cewar masu gabatar da kara fatan da suka yi shine bayyanar da sakamakon ƙarya tare da sahihin sakamakon da aka tabbatar a hukumance wanda hakan zai baiwa abokan na Trump a majalisar dokoki hujjar cewa babu tabbas a sakamakon zaben da kuma jinkirta tabbatar da nasarar Biden a takaice dai jinkirin zai baiwa tawagar Trump karin lokaci don kalubalantar sakamakon zaben idan kuma daga ƙarshe aka amince da sakamakon na ƙarya sakamakon da mafi yawancin masana ke cewa zai iya saba doka sauyin ƙuri'un jihohin 7 da aka yi niyya zai baiwa Trump nasara a ƙarshe majalisar ta yi watsi da ƙuri'un zaben na jabu tare da tabbatar da nasarar Biden amma bayan gungun dubban magoya bayan Trump sun mamaye ginin majalisar dokoki lamarin da ya tilasta wa ƴan majalisar ficewa daga majalisar tare da raunata jami'an ƴan sanda da dama har ma da sanadiyar mutuwar wasu da dama
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC zamu sake komawa bangaren rahotannin mu bayan rufe iyakar kasar Niger da ke makwabtaka da Najeriya sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger a satin da ya wuce matakin katsewa Niger din wutar lantarki da gwamnatin Najeriya ta yi a baya-bayan nan ya ƙara dagula al'amuran masu amfani da wuta Wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya aika mana da rahoto daga birnin Maradi.
Wutar da mafi kasan karfinta tana fitowa ne daga tarayyar Najeriya, wace sabo da dogaro da ita ne, yasa wasu daga cikin al'umma shiga amfani da generator ba dan sun su ba. A yayin da waɗanda ba su da hali shi, jiran wanda ke lekowa tana komawa. ko miye tsokacin su game da haka
sunana Muhammad Samin Rabo to mun sai dai mu addu'a Allah ya zaba mu abin da ya zama alkhairi tunda tun jiyawar haka an yi lishai kenan aka duke wuta ba a maido mu ba ko ta zo ta koma sai yanzu aka maido mu shi yasa muke kara dare mu dan sasalama mutane mu rarrage aikin mutane yasa wanda bai da halin sai generator hakuri zai hakuri ne kamata mutun yi tunda baka da iyawa sai dai kai addu'a Allah ya iya maka hakan ma da muka shiga wata jarabawa ce ta mu gyara halayen mu
to mu dai kiran da muke gare su yi ma Allah yi ma annabi su kawo mu wuta nefa saboda mu ji dadin rayuwa da mu da iyallan mu tunda mu biya muke ba ba kyauta suke ba mu ba da ma biya muke yi kenan tunda biya muke yi a bar tsaya ga yarjejen da muka yi da su da suka kasuwanci
kullun ana ce mu Najeriya ke ba mu wuta mu kuma alhadi tsaye ne muke to wannan abu ya zo na bisa kan jiyon mulki kuma ba su diba talaka ba ba su kon ni ba sai iya kasu sun jibe muke jara su fedeyawo muke jara su turawa shi ne suke aiki da shi mun yi hakuri dan ni yana da hakuri amma da an taba shi ba kyau wagga wutar da suka kire dan Allah dan annabi kasa maido ta mu kuma mu yi hakuri tare da Allah warware da mu za mu yi zuwa mu taimake su da wutai
duba da yadda wutar lantarkin ta zama abokiyar rayuwar dukkanin wani mai aikin hannu da kamfanoni tun da ɗan kungiyar farar hula suka faro kira mahukuntan na yanzu da su gaggauta daukar matakan nemo bakin zaren magance ma ƴan kasar ta Niger wannan matsala a ta bakin abri dan neto na kodaye
Allah sa wanga abin ya sa magabata su yi hushi su yi zallo irin yanda ya dace su zo tunda muna da Iranian abubuwa ne wadanda suke bada wuta amma babban abin shine Iranian saboda in ka diwa horen shi da take hukuma da Iranian kin mu ne take da makamashi take da wuta ta zama independent dan sai da wuta har take ba wasu duk kasashen da ke goye da mu muna iya mu ba su wuta saboda mu muna da hujja muna da kayayyakin da zamu bada muna da abubuwan da zamu yi mu sarrafa wuta da mu zama independent dangantse da wuta to amma haka tsawa da aka yi ga illar da abin yake kawowa yanzu faddaya saboda wani dalili wanda bai dace ba rashin an zo an cire wuta ko babu irin wangama akwai wani lokaci wanda Najeriya take cire wuta alhali yarjejeniya ce tsakaninmu da ita wanda bai kamata ba a ce minti ɗaya ma an cire wannan wutai amma sai gashi yana faruwa
wannan rashin na wadatattar wutar lantarkin ya fara haifar da matsaloli da dama a wuraren kananan sana'o'i har ma da manyan kamfanoni da manya da yara ke aiki a ciki Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Mansur Sani da wannan rahoton. To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar mai kiran hadin kan Afirka daga Marigayi Bob Marley. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa. Ba kasawa ba.
Nakasa ba na ta damka ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin Adamu Garba da ke aikin DJ a jihar Adamawa Najeriya. lakantar aiki da iya mu'amala da jama'a suka sa abokan harka ke kiransa da DJ Miskin. Sanin mahimmancin ilimi a rayuwar dan Adam musamman a wajen nakasassu ya sa Malam Adamu dagewa da karatu inda a yanzu haka ya kai matakin ilimi mai zurfi. Ga dai ci gaban tantaunawar su da wakilin sashen Hausa Lado Salisu Muhammad Garba.
To yanzu Adamu tun daga shi ka kai matakin karatu na diploma yanzu kake kai. To wani bukata kake da shi ga mahukunta ko menene bukatar ka yanzu misali?
To bukata ta shine ko kuma ince burina burina shine ina so in gama makarantar nan musamman a ce takarduna sun fito yayi kyau sannan in samu aikin yi ko da in samu aikin yi ba dai in dogara da kasuwanci na sannan ko ina so na kira ga yan uwana da several peoples kada su wai su za su bada rayuwa idan Allah ya saka wa ko kuma sai Allah ba san su duk wannan ba hujja bace ba kuma wai gazawa ne ba kuma uzuri bane kawai ka sa kanka kawai duk ni san abu duk wala abu in ka sa kanka to sai ubangiji ya taimaka maka sai ga kai ba ga shawara ba to amma ga za ga bada rayuwa ga sai kai gaskiya ga za ka fito gurwa gidanku kai dai kawai sai dai kawai ga tafi ka sha ka rinka waye waye ka rinka baya kana zuwa ka dan wasu kamakame wannan haka zai bai dace ba ga tsaya ga dogara na farko shine ilimin nan ilimi shine farko na duniya gaba daya idan kana da ilimi to kai babban mutum ne a duniya koya kake kai ko kai ne ma karamin kankancin halitta da kai ko kai ne kwado Allah ya fita da kai in dai kana magana kana ci kana sha in dai ka da ilimi to wannan za ta fita kai a duniya gabaki daya sannan kuma ka bar tarihin da kora a ce baka nan za a yi alfahari da kai sannan kuma ka taimaka al'ummanka ba wai ka tsaya wurin Allah ya kaga ka sai kai ai baka da gata Allah shine gatan ka saboda Allah da ya ga kan nan ya san me yasa yi ga saboda inda bai san me yasa yi ga ba ba zai yi ga ba kuma su da ya ba su lafiya ba su ba wai dan sun fi ba wadan sun fiko na ba kuma su umma ba su suke kansu bane kawai Allah ya haka ne kawai ya bambanta mu saboda a ƙara imani a cikin tsakaninmu.
To Adamu akwai wasu masu laluri irin naka wasu ma bai kai naka ba
sosai
amma suna ta yawon barace-barace
haka ne ka
wani shawara zaka ba su?
Shawara shine bai dace ba bai kamata ba musamman ma ba ma wai masu larura irin namu ba ai in ka ji aka ce larura akwai wanda larura shine wanda a duniya ya same ka ko ba haka ba yanzu misali Allah ya ga lafiya kalau kana ji kana gani kana ci kana sha ka iya tafiya ka iya zuwa ko ina to sai aka zo ana tafiya step by step sai wani lokaci sai Allah sai ka ga jaraba ko kuma idan ka babu ko kuma a hannunka babu kuma a kafanka babu kaga wannan shine wannan larura to amma wannan shine ake ce shi make in God wannan shine hadin ubangiji yawo wannan haka Allah ya kaza tun a cikin littafin sa sannan batun magana wa arziki ko lokaci a duk Allah ya ga rubuta a ciki za ka yi arziki ba za ka yi ba a kai mai ilimi ne ga jahili ne duk Allah ya riga ya tsara rayuwanka to saboda haka ne shawaran da zan ba su a disabled people ɗan uwana da manya da yara da kankana saboda haka kada su dogara da wai bara ko kuma a zuwa roƙo gidan wani sauran su wannan bai dace ba farko su tsaya su nemi ilimi iya gwargwado idan suka tsaya ko da a ce baka da naira biyar ne to wallahi in dai kana san ilimi insha Allah taimakon Allah taimakon mutane ka samu kai karatu za ka gama wannan ma kai ba za ka san ma wahalan biyan kuɗin makaranta ko ka san wani wahalan wasu abubuwa daban-daban duk wannan ba za ka san da su ba sannan kuma akwai wani ɗan kiyan nan yake sonaya a gefen mutanen al'ummarmu irin matasa haka za ka gan su lafiyansu kalau wai sai ga wasu labin gida-gida mutane wasu la roƙo to shi ne ake sai shi wai a luta ko mai ina ake
faɗa eh wato waɗannan dai ƴan bangan siyasa
ya wa ƴan bangan siyasa to nan duk bai dace ba duk babu tsari gwata-gwata saboda kai ne ma Allah baka dama chance opportunity naka saboda ga nan garo naka babu inda yake maka Mr. wani matsala ko wani ciwo
ya
ga ji lafiya amma sai ka kashe zuciya kana bin mota kana bin siyasa kana waye kana fashi kana kwace duk wannan ba harkan ka bane ka tsaya ka nutsu kai kiskis cikin kwakwalwanka kai research ka taimaki kanka sannan kuma ka taimaki al'umma ka taimaki gidanku
daga
ƙarshe ne kamata a rayuwa
daga ƙarshe wani kira Adamu yake da shi ga mahukuntan Najeriya.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so.
yanzu a madadin DJ Miskin Adamu Garba mai sana'ar DJ a jihar Adamawa da wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba ni Suleiman Muni Barma da duka abuka aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
madalla a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana
jaridar Daily Graph da mu koma sharhin jaridin na yau kuma babban labarin ta shine tsarin nan na bautawa kasa wato National Service Scheme kenan ta gabatar da wani pin code da na jimlar daliban karshen shekara 1,341,331 daga jami'o'i da suke da wato accreditation kenan 125 duk fadin kasar wa shekara ta 2023 da 2024 ita kuma jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito operata ya kara tsunduma mu cikin wahala marasa rinjaye ne sun ka fadi wannan jaridar ta ce marasa rinjaye majalisar dokoki cikin gantse sun rinka sokan ministan kudi kenan operata suna fadan cewa ya kara tsananta matsayin tattalin arzikin kasar kuma da abin da marasa rinjaye suka ce ne gaskiyar dake akwai dangane da irin hali da ake da shi ya bambanta da abin da Alisan ke fadi na tattalin arziki. Shugaban marasa rinjaye Dr. Kesalati Fosin ne ya kaddamar da sukan kokarin gwamnati dangane da wato tattalin arzikin yana mai fadan cewar babu wani sakamako na alhairi da aka cimma. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito wurin gabatar da kasafin rabin shekara gwamnati ta nufaci wa gabatar da wata dabarin kawo ci gaba da mai da tattalin arzikin kasar kawar da ke jurewa gujewa karban bashi kan shekara ta 2028 jaridar ta ce gwamnati ta ba da sanarwa sabbin dabaru da zai taimaka wa fagagen tattalin arziki masu muhimmanci wanda zai kawo ci gaba da haɓaka ajandar masana'antu a cikin ƙasa ita kuma jaridar da Herald wannan labarin tarwaito Akufa Addo na fama da ciwon mantuwa ko shugaba Jal Muhammad ne yake kaiwa Akufa Addo din naushi jaridar ta ce ko shugaban kasa Jal Malam Muhammad ya rinka kaiwa wanda ya gaje shi shugaban Nana Addo dan ku Akufa Addo naushi yana mai fadan cewa ciwon mantuwa ya shafe shi a bisa la'akari da irin halayen sa dangane da waɗanda ya nada a matsayin ma'aikatu game da abin da Mr. Muhammad ya ce shugaba Akufa Addo daga dukkan alamu ya manta da irin shawarar da ya baiwa waɗanda ya nada a matsayin na manya-manyan ma'aikatu cewar in dai arziki suka zo nema to su koma fagen kamfanoni masu zaman kansu daga nan ne za su iya samun arziki dan takarar shugaban kasa na babban jam'iyyar adawa NDC a zaben shekara 2024 ya bayyana da wannan damuwa ne cewar halayen shugaba Akufa Addo ga ma'aikatarsa ya kauce wa binda iya ba su shawara akai shekaru 6 da suka wuce da wannan muka iso karshen sharhin jaridin na yau Radwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice
Maryam a takaice fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana sa ido sosai kan juyin mulkin da aka yi a Niger a daidai lokacin da ofishin jakadancin Amurka ke shirin kwashe wasu ma'aikata daga kasar da ke yammacin Afirka yayin da masu yunkurin juyin mulkin ke kallon wa'adin ranar Lahadi domin maido da hanbararren shugaban da aka zaba ta hanyar demokradiyya manazarta na cewa Moscow da Beijing suna sa ido sosai akan yamai tare da neman damar faɗaɗa tasirinsu makonni gabanin taron kolin Amurka da Japan da Koriya ta Kudu da aka shirya gudanarwa a Amurka Beijing na kokarin kara cutanya da makwabtan kasashen biyu na yankin Asia masana sun ce matakin da nasaba da kokarin da Beijing ke yi na karfafa alaka da Koriya ta Arewa da Rasha ministan harkokin wajen Japan Yoshima Hayashi ya bayyana shirin na kasar China wani taron kara wa juna sani da aka yi a kafofin watsa labaran kasar Japan a makon da ya gabata Iran ta rataye wasu ƴan tsiraru ƴan kabilar Baloci su 11 da tuhume-tuhume cikin sa'o'i 48 a cewar wata kungiya mai zaman kanta a yau Laraba. Lamarin da ke kara ruru ta fargabar cewa ana ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa ga al'ummar kasar. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Iran mai cibiya a kasar Norway ta bayyana cewa an rataye ƴan kabilar Baloci ƴan kasar ta Iran su 9 da wasu ƴan kabilar ta Baloci ƴan kasar Afghanistan da ke makwabtaka da kasar su 2 daga safiyar Lahadi zuwa safiyar Talata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can anjima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyenna da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu Mr. Jim, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.